sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin mu dake Abuja akan mita 16, 21 da 25 sai kuma akan yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com haka kuma za ku iya jin mu a gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalar da Niyya a jamhuriyar Niger sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana Mi sauraro barkamu da warhaka yanzu ma mun sake dawowa da wannan shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka dake Abuja wanda ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kididdiga ta nuna an ci zarafin mata da yara 250 a jihar Sokoto an horar da malamai kafin bude makarantu a jihar Tawa ta jamhuriyar Niger gwamnatin jihar Borno ya ba sojoji shawara akan tsaro akwai mu dauke da shirin tubalin tsaro sannan daga karshe mu kawo muku sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma kafin nan a dakaci labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Ana sauran kasa da wata guda a yi zabe kamuwa da cutar COVID-19 da shugaban Amurka Donald Trump yayi ya sake dawowa da batun annobar kan gaba a yakin neman zaben shugaban kasa yayin da gwamnati take kokarin kare martaban shugaban da yake murmurewa cikin gaggawa Kwamitin yakin neman zaben sa na kokarin bayyana rashin lafiyar shi a zaman wata hanyar lashe zabe tunda ya dawo daga asibitin soja na Walter Reed Trump ya daukaka kimar sa na shugaban kasa mai ci yayin da yake shirin dawowa bakin aiki a ranar Laraba ya bar gidansa na shugaban kasa ya je yayi aiki na dan lokaci a ofishin sa na Oval inda ya karbi bayanai akan matsayin makociyar guguwar nan ta Delta da tattaunawa da aka yi da 'yan Democrat a majalisar wakilai akan kudaden tallafawa da za a baiwa 'yan kasa a yayin da yake jinya Trump ya ci gaba da wallafe-wallafen sakonnin Twitter ciki har da caccakar da ya yi wa abokan adawar siyasarsa da batun Amy Coney Barrett mai tsaurin ra'ayi da ya zaba zai naɗa ta alkalin kotun koli da wasu sakonni akan tabbatar da samun lafiyarsa a hali da ake ji kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake huskantar koma baya a kur'un jin ra'ayoyi a kasar shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke kuma suka samu taimako da gwamnati ta yi wa sashen noma wakilin muryar Amurka Kani Farbod ta ce baicin annobar coronavirus batun taimakon cinikayya na cikin zukatan manoma yayin da suke shirin kada kuri'a a ranar 3 ga watan Nuwamba tsakanin shugaba Trump da abokin karawarsa na Democrat Joe Biden ma'aikatar aikin gona ta Amurka ta faɗa yayin da ake rikicin cinikayya farashin waken suya ya yi kasa da kashi 35 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ko kafin annoban coronavirus ta rage adadin da China take sayi haka farashin masara ɗaya daga cikin muhimman amfanin gonan Wendell Shuama ita ma ta yi kasa da kashi 44 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ya ce bai ga wani falfadowa da aka samu ba ya ce farashin ya yi muni matuka a cikin wannan shekara abubuwa da dama da na sayar ya yi kasa sosai fiye da abin da nake tunani zan samu haka ne ya sa manoma kamar Moore da Shuama suka ce shirin taimakawa kasuwanci da ma'aikatar nomar Amurka ta kirkiro da ke biyan manoma tun cikin shekarar 2018 yake agaza musu yayin da gwamnatin Trump take sabuwar tattaunawar cinikayya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jiya Alhamis aka sako madugun 'yan adawan kasar Mali Soumaila Cisse wanda aka yi garkuwa da shi da wata ma'aikaciyar jin kai ta kasar Faransa Sophia Petrodin da ma wasu 'yan kasar Italiya guda biyu a cewar ofishin shugaban kasar Mali bayan lokaci mai tsawo da suka kwashe a hannun mayakan jihadi sakin nasu ya biyo bayan zaman tankiya na 'yan kwanaki kamar yadda rahotanni suke faɗa cewa hukumomin Mali sun sake wasu da ake zargin mayakan jihadin ne a ƙarshen mako da ake sa ran za a yi musaya da su sai dai ba iya ganewa ba ko an biya kuɗin fansa wani saƙon Twitter daga fadar shugaban ƙasar ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su suna kan hanyar su zuwa Bamako babban birnin ƙasar sanarwar fadar shugaban ƙasar da ta ƙara da cewa an yi nasarar sako su ne sakamakon ƙoƙari da jami'an tsaron Mali da wasu kawayen ƙasa da ƙasa suka yi amma ba ta yi wani ƙarin bayani ba hukumomin Mali da na Faransa ba su tabbatar ko sun musanta cewa akwai wata tattaunawa da ke gudana akan yiwuwar sake mutanen Masana sun ce bayan cutar coronavirus ta gama barna a garuruwan gabar teku a yanzu ta karkata zuwa jihohi dake yankunan karkara a saman tsakiya maso yammacin kasar. Wannan abu dake faruwa na tabbatar da gazawa wurin yaki da cutar wadda ta halaka mutum 212 a cewar bayanan jami'ar John Hopkins ko tafi kowace kasa yawan waɗanda suka mutu amma kuma ita ce ta uku idan aka kwatanta da adadin al'ummar kasa. A ƴan makonnin nan da suka shuɗe, jihar North Dakota mai yawan al'umma ita ce kan gaba wurin yawan kamuwa da COVID-19 idan aka kwatanta da yawan al'umma. Bayan haka sai jihohin South Dakota da Wisconsin ke biye da ita. Kamar yadda ta yi a manyan biranen ƙasar a farkon wannan shekara, COVID-19 yanzu tana barazana ainihin ga tsarin kiwon lafiya marasa ƙarfi a waɗannan jihohi masu yawan yankunan karkara. Masanan dai sun ce rashin shawo kan wannan cutar sakamako ne na jirin gazawa a wannan yaki.
Labarin duniyar kenan. A yanzu sai babin rahotanni da shirye-shirye. A jihar Sokoto, kididdiga ce ta bayyana cewa daga watan Janairu zuwa watan Agusta ta wannan shekara an ci zarafin mata da yara 250, wani abu da ya sa kungiyoyi yin hubbasa wajen ganin an sauya musu tunani akan wannan muguwar dabi'a ta faru da su. Ga Muhammad Nasir dauke da rahotan.
A wurin taron dai an yi kokarin jin hankalin waɗanda suka samu wannan matsalar daga kananan hukumomi 23 na jihar Sokoto akan yadda za su ci gaba da gudanar da rayukansu ba wai su rika jin kunya ko damuwa ba da abin da ya same su a baya.
Sunana Rabi'u Bello Gandi, ni ma'aikacin kungiyar Save the Child Initiative nake. Idan irin wannan abu ya faru ga mutum ba shi ne ƙarshen rayuwa ba. So ana wanke musu kwakwalwa ne domin su fahimci cewa abin da ya faru ya riga ya faru, sannan yanzu ma ya kamata rayuwa ta fara mai kyau domin su manta da abin da ya faru zama al'umma ta gari.
Kididdiga ta nuna cewa an fi samun rahotannin cin zarafin kananan yara musamman fyaɗe ga 'yan mata a lokacin cutar corona.
Sunana Habiba Ahmad, ni ce daraktan mata ta jihar Sokoto da Anana Khadija Santa da wanda yake shi wannan harkar fyaɗe ce aka kaiwa ta yara da mata. Muna da cases kamar 254, sannan kuma a cikin su kididdiga yanzu haka abin da take nuna mana yara fyaɗen yara maza yayi kusan cimma na yara mata. So abin da muke tunani kamar shi zai zama ƙasa, to yanzu gashi shina tasowa so kaga abubuwan yanzu ya kai kamar 67% na akina kididdigan na mata. So kaga zuwa gaba hawa za su yi daidai ko kuma su wuce na matan kuma on daily basis.
To ko wani irin taimako ne hukuma ke bayarwa ga waɗanda suka haɗu da irin waɗannan matsalolin?
Kamar su masu fyaɗe, muna da asibiti, ana kai yara da zara an samu fyaɗe ana sauri a kai yara da matan da mazan duka su sauri su yi musu basu medical attention don a samu wannan medical attention report din shi ne zai taimaka mana a kotu wurin samun musu haƙƙin su. Kaga na ɗaya kenan. Na biyu muna da NIM Foundation wadda ta taho ita ma spotlight ta yi ta kawo mana ita a Sokoto abinda suke yi suna ba da zama na biyu kamar second chance education, zama na biyu na karatu wadda mariya da ta fara karatu kila an ka fitar da ita za ta dawo ta ci gaba, dan kuma tana nan tana yi kuma a bata koya mata sana'a.
Wata babban matsala da ke yantar na kiga zakulu waɗanda suka haɗu da irin waɗannan matsalolin na cin zarafi musamman fyaɗe ga 'yan mata ita ce ta iyaye waɗanda ke da tunanin kada a tona asirin 'yan uwansu.
Sunana Hajiya Rabi Suleiman Maruda, ina LGO kuma ina karkashin kuma a face ma katan lamuran mata da ƙananan yara a ƙasarin banna dake wani dan uwa ne ko wani abu shi daga family uwa ko na oba sai mu ce ma uwaye to wannan ba komai na ba shi bai lura ba diya ga tana tashi ko kauna shike ko diya shi ce yake yan mata wangacin zarfi to ya za ayya kuma a rike
kungiyoyi da hukumomi na ci gaba da wayar da kan al'umma akan illolin cin zarfin ƙananan yara har ma da manyan mata abinda kungiyoyin ke cewa kulliya na biyan kuɗin sabulu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar ma dai horon malamai aka yi a daidai lokacin da ake shirin bude makarantu da aka rufe a sakamakon annobar cutar coronavirus. Ga Haruna Mamman Bako.
Ana gab da koma azuzuwan karatun boko na shekara ta 2020-2021. Shugabannin malaman makarantun nan boko na jihar Tawa ne aka hada a wuri guda a headquarter wannan jiha ta Tawa domin basu horo akan abinda ya shahi shirye-shiryen komawa azuzuwan karatun boko. Kamar yanda shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun boko na ƙananan aji na jihar Tawa ya yi mana ƙarin bayani.
Bila Muhammad, shugaban makarantu kanana jihar Tawa wanda ka gani nan sune shugabannin makarantu a cikin jihar mu inspector 50 ne da conseil pedagogique 110 ana tantauna bisa ga halin koma makaranta da diba karatun yara wani madaki za mu dauka saboda abin nan shi tasiri salon koyar ma yara shine muke nan tsare-tsaren koma makarantu da tsare-tsaren jinin wanda irin salon ne za a yi saboda abu shi ƙara bunƙasa yanan tsawon kwana 6
sai dai komawa karatun boko ba zai rasa irin matsaloli da abinda ke iya cin karo da su ba abinda yasa na tambayi na Bila shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun boko a ƙananan aji na jihar Tawa ko wani irin matsaloli ne suke iya kabarwa da su a cikin wannan shirye-shirye na komawa boko
matsala ita ce ta harkar ilimi ka san matsala yawa gare ta ta yadda ilimi na harko zauna a ce kowa ya bada kai kowa bada haɗin kai an yi niyya guda ta hiddo lakon daga cikin halin da take ciki na biyu ya zamana uwaye sun hiddo mana yara akai da kai ka cikin lokaci ba san an ce an yi rantre likens October muka har muka shi watan na October ba mu samu yara ga hannu na uku shine malam makaranta su ma su bada haɗin kai an ce 15 ga wata za a fara kamar yanzu zaman ga da muke ya kamata a ce ko ne director de col tunda abin doka ta ce da ta yadda makarantu ta tai shi director de col ya kamata a ce sati biyu kakin a zo a fara karatu shi director de col ya zo hudu shi karanta sau an za a yi sai da wasu kaya an bayar da littattafu na rubuta an ba malam makaranta littattafu wanda suke diba su ma suna ƙara nazari na ilminsu su zo ka gani su ne matsaloli wanda muka ci ake waskanta saboda wannan in dai za a cin tasiri sai an cuka wannan matsaloli mun samu kayayyaki da dai gurgudo kuma da sa hannun mirorinmu suke kawo motoci suna kama inspectori suna dauka mun samu daidai gurgudo abinda za mu fara da shi mun shi kan aiki bai taba isa ba abinda gwamnati ta bada dama an yi tsari na can uwaye su ma kungiyoyinsu su san daidai gurgudo abinda gwamnati ta bada abinda babu na kujes su ma su diba su gani abinda ya kamata su kawo saboda a hada hannu biyu nan abu shi cika a ci gaba da aiki
yanzu haka dai hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da cewa ta la'akari da allobar cutar mashako ta coronavirus sun dauki dukkan matakan da suka dace domin hana yaduwar wannan cutar a cikin makarantun nan na Boko Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashi Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
to mun gode Haruna da ma dimbin masu sauraron muryar Amurka akan mita 16, 21 da 25 yanzu sai Barno inda gwamnatin jihar Babagana Umar Zulum ya zauna da sojoji akan harkan tsaro gare ka Haruna Dauda Biyu
gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace ya kamata jami'an sojin Najeriya su mai da hankalin su sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zababbuka ba gwamnatin ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ake bude wani taron jami'an sojin Najeriya na kwanaki 4 da aka gudanar a garin Maiduguri tsakanin babban hafsan sojojin kasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukuburatai yayi wannan furuci da cewa sun samu sara gudanar da zabubbuka ba tare da samun wani cikas ba musamman ma a zaben da aka yi a jihar Edo.
I'm happy to know that this is permeating through the ranks as was evident during the recent conduct of Operation Safe Conduct in Edo State.
Yace wannan shirin suna Operation Safe Conduct da aka aiwatar lokacin zabe a jihar Edo wata shaida ne da ke nuna da cewa yanda jami'an sojin Najeriya suka aiwatar da ayyukansu abin yabawa ne.
On this note, I want to congratulate the General Officer officers and men of the 2 Division Nigerian Army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them in the forthcoming Edo State governorship election scheduled for the 10th of October.
Yace a wannan gaba ina son yaba wa jami'in soja da ma sauran jami'an soja kan wannan aiki da suka gudanar nan nuna ƙwarin cewa lokacin gudanar da wannan zabe na garin Edo yace wannan shine irin abin da muke so kuma ba mu tsammanin wani abu ƙasa da haka musamman ma zabukan da suka gudanar a garin Ondo a cewar babban hafsan soja Lieutenant General Yusuf Tukuburatai shi ma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya so mane da yaba wa jami'an sojan Najeriya kan yadda suke gudanar da aikin su a wannan shiya sai dai ce akwai wata bukata ta jami'an sojin ya kamata su mai da hankali a kai musamman ma na matsalan yaki da ta'addanci.
We have no choice but to face them square as we must not allow temporary setbacks
yace ba mu da wani zabi illa mu ga cewa mun fuskanci su kar kuma mai da mu dinga samun koma baya da cewa ana samun nasara yan kwanakin nan.
I wish to ask the Nigerian to change the world narrative altogether to finish the crisis. Attack they say is the best defense.
Yace ina so in kira ga jami'an sojin Najeriya san je yanayin yadda ake gudanar da wannan yaki don a kawo ƙarshen wannan matsala baki daya. Aka ce kai musu hari shine babban kariya. Dole ne jami'an sojin Najeriya su dinga kai musu hari a duk makoyar su ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo musu hari ba.
When the chief of army staff is mentioning the success story of the Edo election and the forthcoming election on Edo, I'm a little bit scared because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the insurgents.
Yace yayin da babban hafsan sojan kasar Najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben Edo da ma zaben Ondo mai zuwa, na dan razana kaɗan saboda ina so hankalin jami'an sojan Najeriya ya koma wajen wannan yaki da 'yan ta'adda, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, to har yanzu muna kan batun tsaron ne. Hassan Maina Kaina gare ka.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau muke karɓar bakuncin wani dattijo da ya yi tattaki ta kanasta Kano daga birnin Maiduguri har zuwa nan ofishinmu da ke Abuja don bayyana yadda yake kallon yadda yaƙi da Boko Haram ke gudana a jiharsu ta Borno, wanda kuma ya mana tsokaci dangane da alaƙar arewacin jihar Borno da masu ikirarin jihadi a ƙasashen irin su Mali da Libya. Sannan me yasa Boko Haram ke ƙara samun gindin zama a arewacin jihar Borno idan aka kutanta da kudancinta? Bakon namu Alhaji Abdulkarim Abbas ya fara ne da nuna adawarsa bisa yadda wasu ke ta kira-kiran cewar shugaba Muhammadu Buhari ya canza manyan hafsoshin sojojin Najeriya.
Sunana Abdulkarim Abbas. A matsayina na Abdulkarim Abbas nake magana, ba a matsayin wani kungiya ba. Wannan kungiyoyin da kai magana duk arewacin nan ba inda ake talauci ba, akwai mutane sana'a, almajiranci ya yi yawa, yanzu kwaya ya zama rampant, yara sun zama yin kwaya, sai sata, sai kashe mutane tun ana fata akwai yawan mutane sata. Amma wani babban dan arewa ne wanda ya wani abu. Mun san cewa Boko Haram an fara shi lokacin Obasanjo. Allah ya ji gan Sheikh Jafar, Sheikh Albani da manyan malamanmu Sheikh Abba Haji duk sun yi magana akan wannan, ai maganin kashe wannan wutar duk tana ganin ta kafin ta girma ba ai ba. Allah ya zo ya kawo Boko Haram nan, Allah ya shekantara mana. Muna cikin Boko Haram nan kafin zuwan wannan gwamnatin, zuwan gwamnatin Buhari da kuma su buratai da sauran sabinci, kowane mazaunin Maiduguri ya san halin da yake ciki, ba zai fi Allah ba. Ba wanda sallar magariba sai an harbe mutum, sallar asuba sai an harbe ka, kasuwa ba kai saka je ba, kan da shi daga kulle gidanka ba kai saka je asibiti ba. Duk wannan ya faru da mu, ba ma zuwa janaiza, ba ma ɗaurin aure, ba kai saka fita ko ina ba cikin Maiduguri. Wannan gwamnatin na Buhari da Allah ya kawo, sabincin da suka fara aiki, dama mutuna. Shehun ba ma a Maiduguri, shehun Jibo ba a Maiduguri, barin ya kira a Maiduguri yake, sarki Uba a Maiduguri yake, sarki Wala a Maiduguri yake. Ki ku duk wannan magana da muke sana kullum nan sun koma suna da don suna zuna da don kai shehun ba ma a ba ma da jakarta shi. Kuma ga shi a ba ma ana noma mutane sun zauna da don su, mutane suna zuna da don su. Cikin garin Gwaza mutane suna zuwa suna cin kasuwa. Kowace rana za ka ga mota ta daga Maiduguri ya je Gwaza, za ka ga ana tafiya Jibba, za ka ga tafiya ta Gwaron Gana. Amma dama mutum na babban wanda ya isa fita daga cikin Maiduguri nan da lalazi ba ma duke da shi. Irin wannan masifa na insurgency a tarihin duniya ba inda ya faru ya kare a lokaci daya, babu inda ya faru.
Amma Alhaji Abdulkarim, idan kana wannan magana, akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauran rina aka ba duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar Borno.
Aka ce an samu tsaro, ai maganar 100% ba haka ake nufi ba. Ko gidan nan ka rushe kake za ka sake gina shi. Ai ne da lokaci ka baka gama gina shi. Ai shi gwamnan ma kullun ya tashi jinjina wa jami'an tsaro yake. Ballan zana wadan su mutanen da suke kwande min na mu da rashin gabanin sojojin Najeriya. Amma shi kullun kuma yawa musu yake. Ya san halin da suke ciki. Yana taimaka musu. To saboda haka mu arewacin Borno din ai matsalolin da yake a arewacin Borno duka Borno ba inda yake da matsala kamar arancin Borno.
Yanzu a matsayinka na dan jihar Borno, idan aka tambaye ka ka bada maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan tarzoman Boko Haram, zaka ce an samu zaman lafiya kamar kashi nawa ne cikin 100?
Aranci an samu kashi 70 a cikin 100. Dalilin na shi ne a gwamnatin da ta shirye ba barmurta waya, barmurta neko, barmurta jamba, ba zuwa university, ba zuwa asibiti, ba zuwa kasuwa, ba zuwa ko kwandiga ko bama ko jikwa ko mafa, ba wanda yake fita yake tafiya. To yau in har zaka fita zaka je gamborin gala, ka wuce mafa ka je jikwa ka je gamborin gala, ka bar kalabar je ka je gamborin gala, ka je ka ci kasuwa ka dawo, kuma ka tashi ka dauki mota ka je kwandiga ka je bama ka je gwasa, kuma ka dauki mota ka tashi ka je gwasa ka tafi har ka je su cibo.
Amma wani zai ce ba cikin kwanciyar hankali yake wannan tafiye-tafiyen ba?
Ai magana kwanciyar hankali mallan kar Allah ya kawo masifa ne sai lokacin da abu zai kare gaba dai Allah ya kawo zai kare. Saboda akwai factors da yawa da suke contributing wannan. Dalili da me yasa ya kare a sauzan Borno da wuri? Saboda mutanen sun tashi da yaran su, duka yaran suna da abin yi, yaran suna da kai da su, yaran suna sana'a, suna karatu, sun dage. To inda kai je ka samu yara ba sana'a, ba abin yi.
Yanzu idan kana magana ne dangane da batun an samu nasara ko kuma ana kwalle yana biyan kudin sabulu a wannan gugurmai da ake da Boko Haram, idan muka dauki arewacin Borno, ai akwai wuraren da har yanzu mutanen garin ba su gama komawa ba, ita kanta ba gadin a yanzu na ake kwalme da mutane. Ka dauki kamar su Krenowa, kamar su Martai, kamar su Kukawa da sauran iriyar waɗannan garuruwan na arewacin Borno, har yanzu ba ko a wannan garuruwan kuma kana cewa an samu zaman lafiya.
Kaga akwai mutane a Mamuri, akwai mutane a Gubiyo, akwai mutane a Babar, ka gane? Amma inda kallisa fadin nan Marce Kukawa, ka gane? Kuma Kiranawa da kama daya na karkashin Marce, an da kama dan Malam Bajin na karshen Abadan local government, wannan shine area da ake magana iswa da ake magana dinnan, tun daga Libyan ka tashi street zaka zo har Malam Bajin. Tunan ne wannan suke kawo kayan yakin su da mutanen Mali da shauro su gaba daya da yan tawaye Niger da yan iska wanda suka tashi daga nan suka tafi na Boko Haram da wanda suka shiga cikin su. Shi yasa yake ga wannan wurin, shi yasa bike da matsala, saboda wadannan mutanen da suka zo da makaman su da ko ina sun din sun taba wannan wurin. Kuma sojojin nan sun yi kokari sun yi kwanciyar na sun tura su a wannan wurin. Ai da ba haka ba, da sun cinye maguno, sun cinye mai duguri ma gaba daya sun shigo. Ba da kantar da su a can ba. Ba wani abin da ya kamata mu sa gaba banna roƙon Allah kuma mu taya wannan shugabannin sojojin namu da sojojin mu da suka rasa rayukansu da wanda suka zo dukkan da kansu ke jije su, sai dai mu gode musu mu musu roƙo. Dan mu tsakanin mu da service chief din nan banda godiya da zaru musu, sai dai mu ce Allah ya saka burtai. Dan abin da ya mana ba abin da mu ce sai dai godiya. Mu dai mun ga ci gaba kuma wallahi tallahi in dai mutum ko musulmi ne ko krista ko pagan in dai yana Borno, kai ka tana a cikin masallaci lacin kofar gidan shehu ba ga zaka attacking dimiti gabar da shehu a lokacin yau fa duk masallacin nan fa ba kowa yake sallah.
To ko a ganinka me yasa kake ganin cewar Boko Haram din nan yana ci gaba da ruruwa a arewacin jihar Borno yayin da ake samun raguwar sa a kudancin jihar?
Wannan da yake magana arewacin Borno inda ya rage din nan, shi ma bi iznillahi kamar yadda aka gama da sauraron wuraren nan za a gama. Abu ne dole ne sai su manyan mu sun tashi, yaran nan namu a yi musu magana a jafin nan su wanda ba su da abin ya dauko su, domin akwai informal jiya wanda suke bada information. Ba za a rasa kuma a cikin sojojin ma wanda kuma suke munafurtar sojojin da kansu ba. Amma maganar cewa zamanin burtai wannan abinda muka samu a Borno da Yobe wannan da Adamawa wannan da Boko Haram ba haka ne sun zo ba lokacin wancan gwamnatin kuma da service chief din. Amma yanzu ba me yasa duka ba zo wajen a can aka kai da su gaba?
Kana ta magana dangane da kwazon waɗannan hafsoshin musamman irin su burtai din, takamaimai menene yasa kai baka san a canja su din? Ba ganin cewa kamar kwana cewa dabarun su ya kare a kawo sabon jini wanda suke da sabon dabaru?
To so wannan da suke wannan magana inda suna dabarun da za su kawo maganin wannan abu, hada sun ba da dabarun. Ai mu abinda yasa muke wannan magana dan ba mu ga dalilin ba har yanzu. Abinda muka gani a kasashe, makaranta a kofar gida na gona ta kai sau biyar, ta yake ta ba irin abinda makarantu ya gina a gona sau biyar, asibiti ya gina a gona sau biyar, dattawa suna gani lokacin akai wannan. Amma yanzu sun sani duk makarantar da yake mai duburi gaba daya in ban da arewacin Borno yake magana nan, ba makarantar da yara ba sa zuwa makaranta. Ai maganan burtai burtai dan adam ne, abinda yake nan ba shi kadai yake ba, mutane dubu ne sojin da suke karkashin shi. Ba inda kuma aka sa irin wannan yaki a gaba, kowa ya sa komanda ya je nasara a lokaci daya. Tunda yau ga America ma suna sulhun Taliban a Afghanistan, shekara 40 suke yaki da Taliban. Sojin Turai gaba daya da America gaba daya duk na'urorin su na duniya sun dabi da Afghan, sun kasa nasara a kai, yanzu kuma suna neman sulhu. To yanzu burtai tun da ya zo in Buratan su suka nada shi su suke nada da gundar jure shi Allah ne ya kawo Buratai Allah ne ya ba shi igon yin wannan abun kuma Allah ne in lokacin jure shi yayi in lokacin yayi zai so kuma zai ba musu abu su ta wanda suke so amma mu a yanzu tsakanin mu da Buratai sai Allah ne ya saka mishi
yanzu ka faɗa abin da suke yin daidai misali ce yanzu zaka ji da Buratai me zaka ga musu cewar ga abin da ake yi wanda akwai bukatun a ƙara gyara nan a gyara shin a gyara can kamar waɗannan wurare ne kake tunanin ya kamata a gyara su
abin da generation na intelligence source na samun labaru ko kuma information nasu mu'amalan su da jama'a local din mutane su nemi masu anguwa lawane na anguwa a rinka bincike wane ne duk wani matsala akwai wayar da za a kira amma akwai wani da za a bar number sai kira ba da tuni ba to akan mutanen da za a sa wanda za su yi mu'amala a je a yi meeting da su kowane community na shugabannin su a tsara wannan meeting nan a zauna da wannan mutane a fahimtar da su gwamnati da su the minister of information is saying that sensitizing mutane wato su fahimtar da matasa da shauran jama'a amfanin haɗin kai da sojoji a ba su haɗin kai don su riga wannan abin ga nasara kuma da kansa shi ya san cewa a cikin mutanensa akwai guragurbi ya tsaya ya yi bincike ya yi nazari ya sa wani kwamiti na shi na bincike wanda za su yi nazari su binciko irin waɗannan mutanen domin a cire su domin abubuwan da suke ba da lakura da gimbo suna sirri.
To masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda Biyu Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To an gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na ci gaba da tunkarar gurbataccen ayyukan saka jari da China ke amfani da su domin tatsar ma'adinan kasashe a fadin duniya ciki har da Cambodia. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar Baitul Malin Amurka ko OFAC a takaice ya ayyana kamfanin Union Development Group ko UDG mallakin kasar China da kwacewa da kuma rushe filayen 'yan kasar Cambodia don gina ayyuka na ci gaba na Dara Sokor. An kaddaba wa kamfanin na UDG takunkumi a ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa mai lamba 13818 wadda ta ƙara ƙarfin aiwatar da dokar kare 'yancin ɗan adam ta duniya akan masu ƙarfafa take haƙƙin ɗan adam da cin hanci da rashawa da kuma magoya bayan su. Sashin filayen da aka mallaka wa UDG ya kai har wani bangare na dandalin shakatawa na ƙasa na Batok Sokor ke kataccen wuri da dokar masarautar Cambodia ce kawai za ta iya bada shi. Domin mallakar filin, kamfanin UDG ya yi rajistar kansa a matsayin kamfanin ƙasar Cambodia a ƙarƙashin shugabancin ɗan ƙasar Cambodia. To amma bayan shekaru uku da mallakar filin sai ya koma matsayinsa na kamfanin China ba tare da fuskantar wata tangarda ba. China ta yi amfani da ayyukan UDG a Cambodia domin cimma burinsu a fadin duniya. Ayyukan da kamfanin na UDG ke daukar nauyin suna tilastawa 'yan Cambodia barin filayensu kuma suna lalata yanayi tare da jefa rayukan 'yan kasar cikin matsala. Duk ta hanyar fakewa da mai da Cambodia yankin tafiye-tafiye da cibiyar yawon bude ido kamar yadda yake koda yaushe ga Beijing, shirin da suka kira na ci gaba na samar da titi a kowane layin gidaje daya suna da kudirin amfanar China ne kadai tare da ci da gumin mutanen Cambodia tare da haɗin gwiwar tsohon jami'in sojin Cambodia Kum Kin. Sojin Cambodia suka amince da bada filayen da karfin gaske domin ayyukan na Dara Sokor. Kim ne ya taka rawar gani wajen ci gaban ayyukan na UDG kuma ya samu kuɗi masu tsoka daga dangantakarsu da UDG. Majalisar Ministocin Cambodia sun baiwa UDG umarnin su daina lalata kadarorin 'yan ƙauye. Amma sai UDG ta yi kunnen uwar shegu da umarnin suka ci gaba da lalata ƙasar. A dacin Amurka ta ayyana Kim saboda rawa da ya taka a cin hanci a ƙarƙashin dokar aza takunkumi na Magnitsky a watan Disamba shekara ta 2019. Amurka za ta ci gaba da ɗaukan matakan hana PRC cin zali da China take yi wajen saka jari a Cambodia da sauran ƙasashe kuma su tsaya da abokan hulɗarsu da abokan tarayyarsu a kudu maso gabashin Asia. Sharhin Amurka kenan. da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro gabaki daya da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya wassalamu alaikum.